الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokacin a gidan wannan talabijin mai albarka na Sunna TV domin ci gaba da karatun ko mu ce ci gaba da wannan shirin mai albarka na tarbiyatul auladi ma'ana tarbiyar yara a alqur'ani da sunna ma'ana tarbiyar yara a musulunci wanda wannan shine darasi na 16 a cikin jeren giyar darussan da muka gabatar a yau ɗan uwa idan ba a manta ba muna ci gaba da bayani a bisa kan abin da ya shafi tarbiyyar yara daga lokacin da suka kai shekara 7 har zuwa shekara 14 inda malam ya kwararo mana wasu daga cikin abubuwan da iyaye za su iya bi don tarbiyyantar da 'ya'yansu a wannan lokacin daga ciki mafi girman hanya shine koya musu ibadu musamman sallah da kuma koya musu alqur'ani mai girma da tarbiyyar su akan biyayya ga Allah madaukakin sarki da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da son malumai da girmama shugabanni a yau zamu ci gaba inda malam ya shirya mana matashiya ta biyar ce abu na biyar daga cikin abubuwan da za su taimaka a wajen tarbiyyar yara shine ikhtiyarul madrasa zabin makaranta idan aka ce makaranta ya shafi makarantar addini da kuma makarantar boko domin a wannan zamanin makarantar boko tana ɗaya daga cikin bangare na rayuwa wanda rashin yin ta yakan iya zamanto wani nakasu ga tarbiyyar yaro kenan zabin makaranta malai ce yambagi lil abi an yahrisa ala husni ikhtiyari al madrasa ya dace ga ma'aifi yayi kwadayin zabin makaranta mai kyau ga ɗayansa fa yakhtaru al-ajwal lil aqrab sai ya zabi makaranta mafi inganci ba wanda ta fi kusa ba kenan a wajen zaben ecole ko makaranta idan zaka ma yaro ba wai kai gurin kake zabi makaranta ta kusa ba mai kyau ko mai nisan makaranta ko mai nisan ecole idan ya kasance wannan makarantar yaro zai hi samun tarbiyya zai hi samun karatu to ita hi dacewa da a sa shi a makarantar da take kusa wanda ba zai samu wannan kin ba yace wa yas'ala ahli at-tarbiyah wa at-ta'lim an-nasihin an afdal al-madaris kenan ya tambayi mutane wanda suka san tarbiyya masu ilimi wanda suke masu ma'an uwan su nasiha ya tambaye su akan makaranta wadda ta dace wa domin takan iya kai baka san al'amarin makarantun ne ba misali kai uba ba dan boko bane kana so ka sa danka boko sai ka tambayi yan boko na gari wace boko ce ta dacewa da dana misali kai baka yi zurhi a karatun addini ba kana so ka sa danka a karatun addini sai ka tambayi malaman da suke kusa a gare ka ina so in sa dana makaranta islamiyya wace makaranta islamiyya ce kuke ganin za ta hi dacewa ga dana kenan shine ma'anan nan yayi shawara ya nemi shawara ga wanda suka sani ace wal madrasatu ta'thiruha 'azimun fi at-talib ita makaranta tana da tasiri sosai tana da tasiri mai girma ga dalibi فهو يقضي ربع يومه فيها دومين يارو يانا تهيد داي cikin hudun inin sa a ecole a makaranta idan ka raba inin yaro guda uku guda hudu to dai cikin hudun nan zaka gani duka a makarantar boko yake yi akwai inda ma zaka zai kasancewa ma dai cikin uku ma ne dukkan su yana yin su a ina a makarantar boko ko kuma a makarantar islamiyya da haka kenan dole za su yi tasiri sosai akan sa wa huwa ahsanul fatarat fil madrasa kuma wa huwa ahsanul fatarat lokacin da yaro yake karatu shine lokaci mafi muhimmanci ga yaron domin yaro na shekara 7 zuwa abin da shekara 10 wani abu kun gani lokaci ne mafi muhimmanci ga yaro domin lokacin ne yake a matsayin matashi a matsayin yaro yace fil madrasati yata'allam domin kuma har yanzu a makaranta ne yake koyo wa fiha yatarabba a makaranta ne yake tarbiyantuwa wa fiha yajidu as-sadiqa wal jalis a makaranta ne yake samun aboki da kuma aljalis wanda zasu zama tare. Yace wa ala dhalika, dan haka yajibu ala al-abi, yana zamantuwa wajibi akan ma'aifi, an yakuna ala silatin bil madrasati bi ziyaa, an yakuna ala silatin bil madrasa, ya kasance yana da alaka mai kwari da makarantar da ɗansa yake karatu. Kada ya kasance ka sa ɗanka a karatu amma baka da wata alaka da makarantar, radda ka sa shikenan kai da zuwa makarantar kuma sai wata shekara in ka zo biyan kuɗin makaranta ko abin da ya kamata. Kai ce a'a, ya kasance kana da alaka da makarantar bi ziyara, ta hanyar ka zan kai ziyara, wal muhatafa, da kuma kira, was su'ali an ahwali libni, da tambaya akan halin da awil bint ko kuma diya, anil wa anil akhlaq, ka zan tambaya game da ɗabi'unsu, game da ɗabi'in yaro ko yarinya a makarantar, wal adab, da ladabi, wal astiqa, da kuma tambayar wa'anne abokai ne ɗanka yake abota da su a makarantar, qabla su'ali an darajat, kamin ka tambayi darajar da ya samu. Ma'ana anan mallai na nuna muna dole ne ma'aifi idan ka sa ɗanka a makaranta sai ya kasance kana da alaka da makarantar, kana da alaka da mushanni na makarantar, kana da alaka da masu makarantar, domin wannan alakar ka da su ita ce za ta iya sa ka san yanayin da ɗanka yake a ciki. Shine ma anan mallai yace kamin ma ka tambayi darajar ɗanka, ma'ana matakin ɗanka a karatu, firime ya zo ko dai zai mai zo na daga cikin ladi firime na harko ya zo daraja kaza, ya ce kamin wannan mafi girman abin da ya dace wa ka tambaya shine me ɗabi'ar ɗanka, da wa yake abota a makarantar, domin wannan shine mafi muhimmanci, ba ilimin ba ɗabi'u. Domin yaro yakan iya samu ilimi amma kuma ya rasa ɗabi'u, ilimin da ku babu ɗabi'u a cikinsa babu alkhairi a cikinsa, babu alkhairi a cikinsa. Shine wani ɗaya daga cikin masu hikima yake waki yake cewa hayatun bila ilmin hayatun damimatun wa ilmun bila taqwan fa umrun mudayyu, yace ita rayuwa babu ilimi rayuwa ce abur zargi, amma shi kuma ilimi babu taqawa, babu tsoron Allah, babu ladabi, to kaman bata lokaci ne. Domin duk wanda zai yi ilimi sannan baya da ladabi, to tabbas bacewarsa da kuma batarwarsa za ta fi wanda yake jahili ne kuma baya da kyakkyawan ɗabi'u. Wannan shine kenan. Malike cewa wa kadhalika mutaba'atihim fi dirasatihim, haka kuma bin diddigin karatunsu, wa tahsili ilmi wa tahsilihim al-ilmi, da kuma abin da suke samu na ilimi, wa mutaba'ati daftaril wajibat, da kuma bin diddigin daftarul wajibat, shine kayi wanda a ciki ake ba yara exercise na gida, ma'ana akwai wani kayi wani littafi wanda ake ba yara ayyuka wanda za su yi idan sun zo a gida, wa ma'rifatu malhuzatil muallimi ala alwalad, da kuma sanin malhuzatul muallim, abin da ke malhuzat a ilimin tarbiyya shine mun san idan yaro yayi karatu ko yayi rubutu ko kuma aka yi wata jarabtawa, malami na rubutawa bayan an sa darajar sa jayyid jiddan ko kuma a sa mediocre ko kuma a bisa kan biletan kinsa takarda sa ta jarabawa, za ku ga an sa in mai ladabi ne ana rubutawa, in mara ladabi ne ana rubutawa, yana zama kurum ko bai zama kurum. To shine ma'anan malhuzatil muallim, ma'ana wasu la'akarruka da malami yake yi ga yaro likai ya tamakkana min mu'alajatiha, dan saboda shi uban ya samu damar walwale ko magance wannan matsalolin da shi malamin makarantar yayi la'akari da su game da yaro. Kina wa anan malami nan mun dole ne sai mun samu alaka mai kwari da maluman da suke koyar da yaranmu da kuma makarantar. Akwai wani uba da ya birge ni sosai, wanda abun koyi ne sosai ga iyaye. Na farko dai, idan za yara za su tahiya makaranta, shi zai rake su ya je ya kai su a makaranta. Idan ya kai su a makaranta ya dawo lokacin tahiya yayi, sai ya je ya dubi su. To wannan ba kowa ke da dama ba, to alal akalla ko baka dama ga wani abu da yake yi, domin shi ma ba kowa da shi ke da dama ba. In baya da dama ko kuma yayi balaguro, domin mai yawan balaguro ne, yana yawan kiran mushanni ko kuma a ikon ya tambaya dan shi ya zo makaranta, ba shi ya kai shi ba kenan, zai kira ya tambaya dan shi ya zo, dan saboda ya san ya isa iya isa. A lokacin da ba a ikon, za a samu yara su ce babu karatu amma sai su ce an ce su je makaranta. Idan yaron suka gaya mishi sai ya kira ya tambaya, tabbas wai da gaske ne an ce su zo makaranta su yi karatu a wannan lokacin? In gaskiya ne a gaya mishi, in ba gaskiya bane a gaya mishi. domin su da yawa yara ba a karatu za su isa tai a makaranta misali ta boko dan yin wasu shashanci ko kuma yin wasu abubuwa wanda ba su dace musamman diya mata kidan dole sai ana kula sai ana yawan tambaya game da halayen yara a makarantun ne sai mallai ya ce fa inayatuka bi dirasati ibnika dan haka kula da karatun danka da zakai wasilatuka alwathiqa bi madrasatihi da kuma alakar ka mai kwari da makarantarsa wa muallimihi da wanda suke koyar da shi suke ilmantar da shi wa dafatirhi da kuma kayyukan da littafin da yake karatu da su wa marahilihi dirasiyya da kuma matakayyan karatun nasa khairu ma'inin shine mafi alkhairin abu da zai taimakawa ala salahihi akan ingancinsa akan gyaruwarsa wa ta'limihi da kuma iliminsa bi idnillahi ta'ala da izinin Allah madaukakin sarki da haka a takaice anan karshe mallan ya nuna muna abunda zai taimakawa a wajen karatun danka na farko makarantar da zaka sa danka kai bincike ya makarantar take mushanin dake a ciki ya suke musamman abinda shahi makaranta ta addini kafin mu shiga makarantar ta boko yana da kyau mu san da cewa ba kowanne malami bane da yake karantar da yara ya iya alkur'anin da ma ake karantar da yara akwai su makarantun ne wanda zaka samu maluman da ma suke karantar da yaran su kansu suna buƙatar a koya musu alkur'ani zaka ga malami yana karatu yana kuskure yaro haka zai zo yana karatu yana kuskure da idanuna na ga wani dalibi wanda ya haddace alkur'ani ya haddace alkur'ani duk inda ka jawo masa zai karanta har da kuma ta zamna da kyau amma wallahi babu ayar da zai karantawa face yayi kuskure domin kuskure kala biyu ne akwai kuskuren da awam ba su iya gane shi gama garin mutane ba su iya gane shi sai khawas sai mutane na musamman wanda suka yi karatun alkur'ani suke iya gane shi to kun ga irin wannan kurakuran dole sai an kasance an kula da me yake da suna da yara a wajen karatun kinan ka samu makaranta wanda malaman da suke karantarwa a ciki an tabbatar da kwararru ne komai tsadarta ka kashe kuɗi ka koya musu alkur'ani domin shine ilimi mafi muhimmanci a rayuwa na gaba shine game da makarantar boko ita ma makarantun nan boko musamman wanda suke na biya za ku samu akwai makarantun nan da ana gama da harakan kristanci musamman za ka samu akwai makarantar da a cikin shi'arkinta a cikin sunanta ma za ka ji akwai mi akwai kristanci a ciki kamar Ecole Mission Mission da ake yi za ka gani kuma tare da wannan wai akwai iyaye wanda za su dokar ƴaƴansu su kai su a wannan makarantun nan tare da cewa akwai makarantun ne na musulmai wanda ke da tarbiyya wanda su ma suna bada ilimin da ake badawa a wajen makarantun nan nami na kristanci idan ka sa danka makarantar boko ta kirista ta kristoci to tabbas kaman ka taimaka masa ne akan rusa tarbiyyarsa akwai wani ɗaya daga cikin ma'aifa da yake bada labarin ya sa ɗansa a Ecole Mission Ecole Mission ma'ana makaranta ta kristanci a lokacin yana premier sai yaron dai aka zo a wajen cin abinci sai ya ga yaron yana rumsa idanu yana wasu magunguna yana rumsa idanu yana daga dan yatsa yana wasu magunguna yace masa me kake wannan sai yace masa a addu'a ce yake yi ta cin abinci wace irin addu'a yana zanu masa addu'ar ba abin da ake fadi illa shirka ma'ana kiran Yesu almasihu a cikin addu'ar dana musulmi amma kuma gashi yana addu'a ta mi addu'a ta kristanci ko kuma wata ran sai irin wannan abin da ake yi na alama nan da suke yi ta kurwa to kun gani ina yake koya a can yake koya bayan wannan kuma wata ran a irin wannan makarantun ne akwai makarantun da ake koya ma yara kinshinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinshinin musulunci wani ke bada labari daga cikin abin da suke koya ma yara musamman yara in suna kanana sosai domin yaro lokacin da yake karami lokacin ne ake sa masa son abu da kin abu idan mutum yana taso tun yana dan karami yana son abu to har girman sa zai so shi koda ko ya bar shi to wannan burbushin na soyayya yakan iya tashi idan yake abu tun yana karami duk yanda zaka yi ba zaka taba same son shi ba koda ko ya so shi to wannan burbushin na kiyar sa wutar yana iya tashi ya suke yi shine idan aka zo a makaranta irin yara musamman wanda suke a premier ko kuma wanda suke a jiran nan fa yara kuma suna son halawa sosai sai a ce musu ga halawa sai a ce to ku rumsa idanunku sai su rumsa idanunsu sai a ce to ku bude ko da suke budewa an jaye wannan halawa wannan bambam an jaye shi sai a ce musu to kun ga ba bambam ku kun san wa ya doke muku bambam ku sai a ce musu waye dauke sai a ce Muhammadu ne dauke muku bamban ku wani Muhammad Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko shi dauke musu bamban su yaro kaga tun a wannan lokacin sai ya tashi mi ya tashi da kiyayya da kyamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin tunanin sa shi yake mi shi ke dauke masa bamban da abin da ya kama da haka ga wannan duka ashe jin kunnai ne ga iyaye ashe ba makarantar ba musu waye ke karantarwa a makarantar bayan wannan kuma la ya nuna muna game da ladabin sa yaro makaranta ka kula da yarar da makarantar da ba ilimi kawai ake ba yara ba kene yana da kyau a ce a makaranta ana koya ma yara ladabi bayan ilimi kuma ana ba su ladabi ana koya musu ladabi domin ladabi shine mafi muhimmanci wannan shine kenan shine ɗaya daga cikin masu hikima ke waki akan madrasa yake makaranta ikol yake cewa rubbul banina ma'a ta'lima tarbiyatan yumsi biha naqisul akhlaqi muktamila yace ku tarbiyantar da yara a makarantin ne tare da ilimi ta yanda mara tarbiya ina aka sashi zai tashi da ilimi kuma ya tashi da tarbiya wannan dole ke shi yake cewa la taj'alu al-ilma fiha kull ghayatikum bal 'allimu an-nash'a ilmun yuntiju al-'amala kada ya kasance ku gurin ku a makarantin ne kawai ku tusa ma yara ilimi kawai wannan kuskure ne hatta aboku ku tusa ma yara ilimi kawai amma amanta da bangaren mi amanta da bangaren tarbiya amanta da bangaren amfani da ilimin wanda shine mafi muhimmanci sannan na gaba ya nuna mana dole ne sai ka kula alaka da mi ka kula alaka da makarantar nawa ne daga cikin iyaye wanda bus taba kiran malamin da ɗayan sa yake karatu a can ba ko bokon da yake suke karatu a can sun tambaya ya halin sa yake yayin yin karatun sa yake ya dabi'un sa yake a makaranta da abin da ya kama da haka kun ga wannan kuskure ne dole sai ka kula alaka da makarantun nan lokaci zuwa lokaci kana tambaya da kuma kyautata masu mushannin da suke karanta da danka wanda mun ganshi a can gaba mun gani akan cewa kyautata ma malumai wanda suke karantar da yaro yana da tasiri sosai a wajen mi yana da tasiri sosai a wajen me yake da suna malaman su kula da ba yaran ilimi wanda yake zai amfane su na gaba mala yake cewa ikhtiyaru sadiq abu na shidda daga cikin abubuwan da zamu bi a wajen su wajen tarbiyantar da yaran mu shine ikhtiyaru sadiq shine zaben aboki zaben mi zaben aboki tabbas mun san aboki na tasiri a rayuwa Larabawa suke cewa as-sahib sahib shi aboki majanyi ne Hausa yake cewa abokin barawo barawo ne zama da madaukin kanwa shi ke janyo horin kai Malike cewa mimma la shakka fihi anna lis-sadiqi atharan balighan fi sadiqihi yace babu shakka akan cewa aboki yana da tasiri mai matukar girma akan abokinsa salban wa ijaban tasiri marar amfani da tasiri na amfani wa yakfina fi bayani dhalika bayanin wannan yana isar mu قوله صلى الله عليه وسلم فإما زال الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح مثال أبوك زمان جري والجليس السوء دكم منا أبوك كحامل المسك ونافخ الكير كوم مثال ونديك دوكيد ترارن المسكيني دكم ونديك بوس زجي زجي وانا حديثنا رسعو أماما لن يغوص ريسا حديث من زال الله يبام مثال أبوك نجري da aboki na banza yake cewa misalin aboki na gari kawai misalin mai sayar da turare ne idan kana abota da mai sayar da turare dai cikin uku ne imma an yuhdiyaka ko dai yayi maka kyautan wannan turaren wa imma an tabta'a minhu ko kuma ka sayi daga gare sa wa imma an tajida minhu rihan tayyiba ko kuma ka ji kanshi mai dadi a wajen sa wannan shine abin da zaka samu a wajen abota da mai sayar da turare ko yayi maka kyautan turaren ko ka sayi da kudin ka ko kuma ka ji kanshi tare da baka sai ba a cikin wannan duka akwai amfani ko babu akwai amfani gaba ɗayan sa ma'ana sai nuna abota da mutunan kirki gaba ɗayan ta menene gaba ɗayan ta amfani ne a gaba sai manzo Allah ya ce mummunan aboki shi kuma kaman nafikhul khair ne me nafikhul khair shine mabusa zage zage ma'ana abin da ake nufi shine makeri zama da makeri dai cikin biyu ne imma ya kone maka kaya ko kuma ka ji wari a tare da shi me ma'anar ya kone maka domin makeri yana amfani da wuta lokacin da yake busa zage-zage to wannan wutar tana iya tame tana iya ta buso maka ta kone maka kaya to in ma wannan bata samu ba za a iya me zaka iya ka ji wari domin mafi yawanci wanda suke kira kayan dauda suke sawa kuma wannan busa zage-zagen da suke yi abu ne wanda yake da wahala yana sa musu zuwa da abin da ya kama da haka idan ko ka ji wari ko ka tashi da konannen kaya sai nuna me yake nufi abota da mutunan banza sharri ne ga mi sharri ne gaba dayanta Allah ka kare mu yace wa qaulihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ar-rajulu ala dini khalili mutun yana akan hanyar dan uwansa addini shine ma'ana at-tariq as-sabil al-manhaj kinan mutun yana akan hanyar dan uwansa falyanzur ahadukum man yukhalil dan haka kowanne ɗaya daga cikin ku ya duba dawa yake abota ya duba dawa yake abota ya duba dawa ya kamata a ce yayi abota wannan shine kenan idan nazo a wajen wannan hadisin ina nuna akwai abin da yake tuna mini wani waki na wani malami wanda duk wanda yake yin karatu tukana ina yawan yin sa musamman tarbiyya ne muke a idan saboda yara su dan shakata suke cewa إذا ما صاحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترد معردي عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي إذن زاكي أبو تاكي ودا نغاري كدا كاي دلالة سيكولالة وانا شيني كنا kana sai nuna mana abota tana tasiri sosai me yake da suna ga mutum tukinan yaranka yana da kyau a ce ka taimaka mishi a wajen zaben abokai na gari yace fa alayka ayyuhal ab dan haka yana akan ka ya kai ma'aifi bil bahthi an sadiqin salihin bincike na aboki na gari wa jalisin nasihin da kuma abokin zama wanda yake mai nasiha libnika ga danka qabla an yakhtara huwa kamin shi yaron ya zaba kamin yaron ya zaba ka zaban masa ma yace wa kad yusi ul ikhtiyar domin shi yaron yakan iya munanta zabe ma'ana yakan iya zaben tumun dare a wajen zaban aboki fa yata'allaqu bihim sai ya zabe abokai wanda zai ta'allaka da su wa yas'abu ba'da dhalika alayka faslihi anhum kuma bayan wannan rabuwa da wannan abokan sai masa wahala ko kuma ka raba shi da wannan abokan sai maka wahala dan me dan saboda ya ta'allaka da su yace wa shawahidu aktharu min an tuhsa yace dalilai sun hi a kididdige su an shaba an shababin nasha'u fi bi'atin tayyiba na matasa wanda suka tashi a cikin rayuwa wadda take mai kyau wa usratin muhafaza a cikin me yake da suna iyali dangi wanda suke masu kula da addini اختلطوا بقرناء السوء سيسوك تاكدو دمونا أبوكي بحجة الرحلة دموي دليل بلاغر والنزحة دكما جندادي واللعب دواسا والتصلية دائبي كيوا أو المذاكرة كوكما وجن ميكي دسونا مذاكرة ما أنا ريفيزون كين كراتو وجن إجرسي دسورانسو فكان لهم تأثير سيء فيهم sai ya kasance suna da tasiri sun yi tasiri sosai mummunan tasiri a tare da su nawa ne daga cikin yara wanda suka koyi shaye-shaye dalilin abokansu a wajen exercise nawa ne suka koyi zina dalilin abokansu wai a wajen exercise ma'ana a wajen wai muraja'an karatu nawa ne suka koyi sata ta hanyar mi ta hanyar abokansu dai na kawo wannan dalilin wannan bayanin ina bada misalin na wani malami da ya bada labarin wani mummunan abu da ya afku a kasar Riyadh a garin Riyadh kasar Saudiya akwai wani yaro sai matasa da suka taso wani yaro da ya taso tare da abokansa yaron ya taso a gidan mutunci ya taso da ɗabi'u masu kyau amma lokacin da ya kai a matsayi na samartaka lokacin ana a matsayi a wajen lise hakan ga san mafiyanci lokacin da yaro yake ganin kamar ya isa yana daman ya abota da kowa baya son a sami shi baki a cikin al'amuransa a wannan lokacin yaro ya samu mummunan abokai wanda abokan ba su da aiki in ba shaye-shaye ba da tahe-tahe da guda-guje da motoci. Yaran ya tasirantu da wannan abokan sosai, iyayensa da ket Allah ya taimaka musu suka ciwo kan wannan yaron, suka raba shi da wannan abokan. Daga baya Allah ya sa yaron ya kasance mutumin kirki. To yanzu su abokan wancin tsohon abokan nasa abun ya musu zahi, suka zamna suka ce su dole wannan yaron sai sun maido shi a tare da su domin suna jin dadin tahiya da shi. Yaron shi ya kama hanya ta gari, ya koma karatun sa na addini da abin da ya kama da haka. Wataran suka yi dubara sai suka ce yanzu su je su gansa, su gan shi yaron. Suka ce masa suna so su yi sorti, suna so ya rake su. Ya ce musu baya zuwa. Suka yi ya ce baya zuwa. Ya ce ni ina kiran ku kuma akan ku shiryu ku kama wannan hanya da na shiryu, hanya da na kama ta karatun addini da bin Allah madaukakin sarki. Sai suka ce masa to ai balaguran da muke so kai, muke so mu yi, muna so ne mu je sayan mutane za mu, to muna so mu yi profite da wannan balaguran ne na ka ja hankalin mu ka koya muna wasu ibadu akan hanya azuwa mu taimu dawo. Sai ya ce musu to tun ba matsala, tun da dai abin da kuke so kenan ta hanyar balaguran, muna cikin balaguro, sai in kira ku in koya muku addini, in koya muku sallah, in koya muku wasu addu'o'i. Suka ce sun abin da suke so dama kenan. Yace to ba matsala, ina bin ku za mu tai tare. Yaro ya shirya suka ji a wajen balaguran. Da suka ji a wajen balaguro suna akan hanya, sai suka tsaya a wani gari. Suka ce to yanzu dare yayi, za mu bari har mu kwana da safe sai mu ci gaba da tahiya. Ashe a wannan lokacin sun kama hotel a nan za su kwana. Suka ce to ba matsala, yanzu aka kama daki wanda aka zamna. Suna a cikin dakin sai suka bar shi a shi kadai. Suka yi to suka ce mu su za su tai waje su dan huta a can waje. Sai ashe a wajen nan sun yi shawara, sun hada baki da wata mazinaciya, wata karuwa, akan ta je ta shiga a cikin dakin. Idan ta shiga za su liƙe dakin daga shi sai ita, kada ta yi sake ta bar shi har sai ta yi zina da shi a cikin dakin nan. Haka aka yi, suna huta wannan yarinya ta shigo, suka liƙe daki. Tana shigowa sai ya tashi tsaye ya ce daga ina kike, waye baki izinin ki shigo a cikin daki? Ta fara mishi irin ta kwarkwasa wannan ta ƴan mata, ya je buɗe kofa ya huta, ashe sun liƙe kofa. Ya zamna ita ma wannan yarinya ta zamna, tana ta yi mishi irin makirci na mata, ta kwarkwasa da abin da ya kama da haka. Ya ce mata shi yana tsoron Allah, shi ba zai yi ba. Ta ce masa to ya sha giya, in ya sha ita za ta yi ta kyale shi. Ta yi da shi har sai da ya sha giya, yana ganin kamar shi ne abu mai sauki ya sha giyar. To giya ita ce ummul khaba'is, wanda idan aka sha ta to komai za a yi. Ya sha giya ya zina da wannan yarinyar, ya kwanta da ita a kan gado. Suka yi abin da suke yi sai ta taso. Tana nan kwance tare da shi, ta taso tana jiran su bude kofa. Suka wankwasa ta ce musu eh an kare komai. Suka bude kofa, suna bude kofa suka shigo. Suka ce mata kaka, kin yi abin da muka ce? Sai ta ce eh haka ne, ya sha giya kuma sannan ya kwanta da ni, ga ya can makwance yana kwana. Suka je suna ta izili, suna dariya ta izili. To ustazu gashi ai ka komo, yanzu ka komo a hannu. Suna bubbuga shi, suna bubbuga shi, wane tashi, suna birki tashi. Ashe wannan yaron ya tahi, ma'ana ya mutu a wannan lokacin. Sai suka hoshe da kuka, suka hoshe da kuka, ga abokinsu ya sha giya ya yi zina kuma ya mutu a wannan lokacin. Suwa suka sashi, suwa yi dalili, su ne masu kukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kun ga yanda abokai mummuna suke ga abokansu. Aboki wanda yake mummunan aboki, gorinsa kullun shi ne ka zamanto kaman shi. In ka zamanto kaman shi ma baya so ka wuce shi. Bayan wannan kuma da za ka bar wannan abin da kuke a tare, gorinsa kullun a ce ya maido ka a wannan hanyar, ku ci gaba da yi. To kun gani yanda abokai suke mummunai. Wanda kuma a wannan zamanin za ku gani da yawa daga cikin matasa sun tasirantu ne da wasu abokai wanda suke dalilin bata rayuwar su suke dalilin bata tarbiyar su Allah ya kare mu a kan malam sai yake cewa fa fi hada al'asri shi da haka a wannan zamanin mina su'uba yana daga cikin abu mai wahala an yurabbil walida ibnahu an yurabbil walida ibnahu fi ma'zilin an al-asdiqa ma'aifi ya tarbiyantar da dansa a nisa ga abokai kinan ba ta yiwa ma'aifi ya tarbiyantar da dansa ba tare da abokai ba dole yaro dole sai yayi abokai yace fal fitanu tuhitu bi shabab min kulli janib kuma fitunoni sun kewaye matasa a kowanne bangare fitunoni na shaye-shaye fitunoni na internet fitunoni na wasan kwallo fitunoni na caca fitunoni na mai ke da suna wasanni wanda suke na batsa da abin da kama da haka ce fa astiqa'i su'i umuna abokai rubama yakununa ashaba shahawatin aw shubuhat takan iya su kasance ma abota shubu shahawat ma'ana shawowi wa shubuhat da kuma shubuhohi akwai bambanci tsakanin ash-shahwa da ash-shubha ash-shahwa shine sha'awa ta duniya ta san wani sabon Allah ta san dukiya ta san jin dadi da abin da kama da kai ita kuma ash-shubha mafi yawanci ta ta'allaka da addini ne misali wanda suke da shubha ta ganin cewa alqur'ani kawai za a yi amfani da shi banda hadisi shubha ta masu zagin sahabbai shubha ta masu ganin cewa kowa kafiri ne in ba su ba to wannan su ne kinan shahawat mafi yawanci abin da shi ta'allaka da duniya ne zalla shubhat mafi yawanci abu ne wanda ya ta'allaka da mi ya ta'allaka da addini kinan danka yakan iya abota da wasu masu addini amma sai dai matsalar masu addini ne amma sai dai karkataccen addini ko misali danka ya samu abokai ɗan shi'a danka ya samu abokai ɗan kalakato danka ya samu abokai masu tahiyya akan aqidar wahdatul wujud da abin da kama da haka danka ya tashi da abokan ɗan ahmadiyya da abin da kama da haka to kenan shine kenan sai a rika sara ana dubin bakin gatari ko an ce aboki mai addini amma ko addinin ma sai an lura yaron wace aqida yake akan ta aqida ta sunna ko aqida ta bid'a ko kuma aqida ta me yake da suna shi an ji da abin da kama da haka yace fa ashabu shahawat yudullunahu ala al-fasad da haka su abokai na sha'awi za su nuna masa banna da sabon Allah walin hirafil khulqi da kuma karkace ma dabi'a yace wa ashabu shubuhat su kuma abota subuha abokai na shubuha yajrunahu ila al-bid'a za su jasa zuwa ga bid'o'i wa mukhalafati hadi salaf da kuma saba ma shiriya ta magabata as-salih wanda suke nagari wa rubama yaqa'u fi at-takfir mayuwa ma yaran ya fada a cikin at-takfir ma'ana kafir ta musulmai wa tabdi lil muslimina da kuma bid'antar da musulmai misali a wannan zamanin zaka samu akwai matasan da suke na ganin kowa kahuri ne in ba su ba su ake cewa khawarij ko wanda za su yi ta bid'a su ce malam kaza dan bid'a ne subhanallah malamin sunna ma su ce mashi dan bid'a ne malami kaza kaza ne malami kaza kaza ne kuma da sunan wai addini wanda me yake da sunan Allah ya sharabci mu da su a wannan zamanin wanda suke at-takfir mafi yawancin su Allah ya sa sun tarwatsar da kansu za a ce ba wanda labari ne mai wanda yake bibiyan labarai a shekarun baya ya san da wannan wanda suka taso da aqida ta Boko Haram a nan Niamey da abin da kama da haka kun ga wannan duka suna son addini amma sai dai sun karkace ma addinin sai shi kuma masu at-tabdi wanda su har yanzu akwai su wanda za su ganin cewa dukkanin wanda yake kaza dan bid'a ne dukkanin wanda baya kaza dan bid'a ne alhali kuma wanda suke sifanta da bid'ancin gare shi su koyi sunnar gare shi su koyi karatun addini kamin su san sunnar ya san sunnar to bi khassatan min ashabil manahij ad-dakhila ce musamman ma abota tsarurruka wanda suke na shige sababbi ala hadhihi al-bilad akan wa'annan garuruwan na musulmai yace kama waka ali ba'd misalin idan yace wannan yana nufin misali a garuruwan mu anan misali a can da ba a san shi'a ba a garuruwan mu anan tun a can da a can fil azal ba a san in kalakato ba daga baya ne wannan suka shigo ba a san in ahmadiyya ba ba a san in tabligh ba dukkan wannan kun gani bidoyi wanda suke duk daga baya ne suka shigo ba a san su ba shine ma'anan ashabul manahij ad-dakhila ala hadhihi al-bilad shi'a da yake malamin din saudiya ne nan kasar su ta saudiya amma kuma al-ibratu bi umumi al-lafz la bi khususi sabab yanan ya shayi hatta mu anan Niger ce kama waka ali ba'd shababina hadahumullah kamar yanda ya abku ga wasu matasan mu Allah ya shiryar da su wa raddihim ilal haqqi Allah ya mayar da su zuwa ga gaskiya raddan jamilan mayarwa wadda take mai kyau ana wannan abubuwan kamar yadda sun abku ga wasu daga cikin matasa Allah ya shiryar da su malai yace wa fil khitam kahin mu ji a ƙarshe nan malan ya nuna muna me ya nuna muna yana daga cikin hanyar tarbiyyar yara shine ka zaban musu aboki wanda mun gani akan cewa aboki yana tasiri sosai akan aboki anan yana da kyau mu dan tattauna bayanin da mas'ala ta abota ba yara ba hatta manya mu kan muna bukatan abokai nagari muna bukatan abokai nagari to anan ne zai kawo mu ga abin da zai nuna muna ahmiyatus sadaqa ana muhimmancin abota da kuma ma'ayi ikhtiyarus sadiq ana awwan da mutum zai lura da su wajen zaben aboki akwai abun da zaka lura da su wajen zaben aboki na gaba kuma muqawimatu tawthiqus sadaqa abun da zasu taimakawa a wajen karfafa abota idan kana da abokai zamu fara na farko shine ahmiyatus sadaqa muhimmancin abota abota tana da muhimmanci sosai daga cikin muhimmancin abota shine tanasuh wana nasiha domin aboki in nagari ne tabbas in ya kai kuskure sai mai ke da suna zai maka nasiha akan abun da kai bai dace ba ga yanda ya kamata kai misali idan muka dauki misali mai ke da suna labari na Salman al-Farisi da Abu Darda wanda lokacin da manzon Allah ya zo a Madina ya kulla alaka da su ya kulla ɗan uwantaka tsakanin Salman da kuma Salman al-Farisi Abu Darda sai kasance shi mutum ne mai yawan ibada ibadar sa ta doke masa ga hankali ta yanda babu ruwan shi da iyalinsa kullun ibada yake da dare sallah da sahi azumi da Salman ya zo bakunta a wajen sa ya kawo masa abinci yace ci kul fa inni sa'imun cini azumi nake ci wallahi bazan ci ba sai in kai ma zaka ci ya zaka mini abinci in ci kace ka kuma azumi kake yi sai ya aje azumi suka ci abincin tare dan saboda azumi na nafila shi ya halatta ka aje a lokacin da kake so dare yayi horkon dare sai ya tashi zai sallah yace kwanta ba haka ya kamata a ce kai sallah ba kamin wannan dalilin da yasa ya fara masa wannan setawar shine da ya isko matar mutabazzila matar o matar ta sai isko ta a cikin rishin kimtsi kawai ba matar aure ba babu irin shiri wannan da ake na mata da abin da ya kamata haka yace masa lahiya yace akuka Abu Darda laysa lahu hajatun fid dunya baya da bukata a duniya shi ibadar sa kawai ta sha masa kashe sa ka ganni a cikin wannan babu wani shiri da abin da ya kamata haka yace to ba matsala zan seta miki shi kamin in koma ya tashi zai sallaci a ba yanzu ya kamata ka tashi ba sake zai taha ba yanzu ba sai karshen dare sai ta da shi to wannan lokacin ga lokacin da ya kamata mu yi ibada suka tashi suka yi sallah tare eh bakin cin sai kare kamin ya koma sai ya ce masa nasiha yace inna li nafsika alayka haqqa rayuwarka tana da haƙƙi a kanka wa inna li ahlika alayka haqqa iyalinka suna da haƙƙi a kanka wa inna li zurika alayka haqqa wanda ya zo ziyararka yana da haƙƙi a kanka fa'ati kulli haqqin haqqahu ka ba kowanne haƙƙi haƙƙinsa ubangijin kamar yana da haƙƙi a kanka to ga sai koya masa da cewa mi ya masa nasiha akan cewa bai dace ba a ce ibada ta dauke masa hankali daga mi daga ba iyalinsa haƙƙinsu wannan shine kenan na gaba shine al-i'anatu ala fi'li at-ta'at kaga muhimmancin abota tana taimaka wa mutum aboki zai taimaka maka a wajen mi a wajen bautar Allah madaukakin sarki shi yasa mai ke da suna malamai suke cewa ishab man yuhiduka haluhu wa yadulluka ala Allah maqalu kai abota da wanda halinsa zai saka kai ma ka tashi da halin da yake yi kuna zamne ana ta hira sai doki Qur'ani na karatu kai ma sai kace to barin doka in yi karatu an zo masallaci ka zamna shi ya tashi ya sallaci a wani ma in tashi yin sallah ka gani bai ce kai ba amma halin nasa ya saka yi idan kuma zai maka magana zai nuna maka Allah wannan shine kenan muhimmancin abota daga cikin muhimmancin abota shine mai ke da suna akwai ɗebe kewa da abin da ya kama da haka musamman idan ya kasance aboki ne wanda yake yana da addini sosai akwai ɗebe kewa kuma muhimmancin abota ba a duniya ba hatta a lahira domin zaka gani Allah subhanahu wataala yake cewa la ikhlau yawma idin ba'duhum li ba'din adun lil muttaqin abokai za su ga mun to makiyin juna sai wanda suka yi taqwa dalilin abokinka a aljanna kana a matsayi na kasa sai a doko ka aka ka a matsayi na sama dan saboda abokin naka yana a wancan matsayin na sama abota abokai za su yi ceto a ranar tashi alkiyama kun gwanne shi ne amfanin abota daga duniya har zuwa alahira to sai mu zo ga nukta ta gaba shine ususul khiyar as-sadiq abubuwan da mutai kamata ya lura da su a wajen zaben aboki abu na farko da ya kamata ka lura da shi a wajen zaben aboki shine at-taqwa shine takawa tsoron Allah a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tusahib illa mu'mina wala ya'kulu ta'amaka illa at-taqi kada kai abota da kowa in ba mumuni ba kada kuma wanda yake abincinka in ba wanda yake mai tsoron Allah madaukakin sarki ba abu na farko shine takawa tsoron Allah madaukakin sarki za ku gani hatta a wajen aure mai manzo Allah yace idza ataakum man dawana dinahu wa khuluquhu addini mana ya takwa wanda yazo muku yana da takawa yana da addini tsoron Allah kun gani na gaba shine al-khuluq wa dhikr al-hasan bainan nas abu nabi da ake lura da shi wajen aboki shine kyautawan dabi'u da kuma ambaton kware a tsakanin mutane ma'ana mutane suna yabon sa da alkhairi ba wanda mutane suna yabon sa suna yabon sa da sharri ba dan wanda ake yabon sa da sharri idan ka ganka tare da shi to abinda ake masa tsammani abinda ake fada masa shi ma kai ma shi za a wada maka kinan ka za mu kyautawan dabi'u wanda yake mutane suna masa me yake suna magana ta alkhairi shi mutane suna yabon sa da alkhairi shi yasa ne yake cikin masu gima yake cewa laysa as-sadiqu alladhi ta'lu manasibahu bal as-sadiqu alladhi tazku shama'iluhu ba shi bane aboki wai wanda yake yana da wani matsayi ko wani arziki yace aboki shine wanda yake da kyakkyawan dabi'u shine a yanzu wanda yake cewa nasahtuka la tashab siwa kulli fadilin khaliqa as-sajaya bit-ta'affuf waz-zaraf wala ta'tamin ghayra al-kirami fawahidin min an-nas in hasalta khayrun min al-alif yace ina maka nasiha kada kai kowa kada kai abota da kowa in ba wanda yake ma abota kyakkyawan dabi'u ba da kamun kai yace kada kai abota da kowa idan da za a ce aboki guda zaka samu kyakkyawan dabi'u to yace yahi maka alkhairi da ka samu aboki dubu aboki guda na gari yahi aboki dubu wanda yake na banza abu na uku shine al-aql wa tafkiru salim ya kasance yana da hankali da tunani mai kyau domin kana ika samu wanda yake yana da tsoron Allah yana da kyakkyawan dabi'u amma sai dai baya da hankali ba da cikakken hankali kenan dole ka samu wanda yake da kyakkyawan tunani wanda yake da hankali wannan shine kenan wannan sune abubuwa guda uku da malamai suke badawa akan wajen zaben aboki na farko mai tsoron Allah na biyu mai kyakkyawan dabi'u na uku mai hankali da tunani mai kyau idan nace mai hankali kine idan nazo anan ina tuna wani bawan Allah da muke da shi a anguwar mu wanda yana da tawayan hankali amma sai dai akwai karatu idan yana karatun Qur'ani zaka iya ma tsammanin wani balarabe ne ke karatu aka kuma duk wanda ya gamu da shi aka hanya zai gaida shi akwai girman mutane da kyakkyawan dabi'u amma sai dai ba zaka gane ba sai in kun zo kuna hira zaka gane da a ce bai da cikakken hankali to abin da ya dan yake dan ba dariya shine wata ran ya zo a masallaci yana sallah idan sallah ta magriba hakan ga an kare sallah sai ya tashi yana sallar shi yana sallah yana karatun Qur'ani sai wasu suka shigo suna shigowa sai suka bi bayan sa suka tsaya a bayan sa sai suka ce Allahu Akbar suna cewa Allahu Akbar sai tsaye da karatu ya waiwayo su wace kai yana waiwayo su kuma suka ce wannan ko anya mai hankali ne sai suka ce su koma gehe suka yi sallah to kun gani kama da kuma karatun tasa sun yi tsammanin yake suna lahiya launi ashe mi ya rage rishin hankali kina abota da wanda yake da hankali koda yana da addini koda na kyakkyawan dabi'u in baya da dogon tunani zai isa ka a cikin matsaloli masu yawa domin rishin tunani yana sa mutun ya fada a cikin matsala wadda bai dace asali ya fada a cikin ta ba a wasa suke cewa baki mai yanke wuya akwai ɗaya daga cikin khalifofi yayi mahalki hakuransa gaba ɗaya sun zube sai ya kirawo malumai masu fassarar mahulki. Da aka kira malami na farko, aka gaya masa, masarki ya gaya masa ga mahulkin da yi, sai ce ya ce wannan abun abin da yake nihi danginka gaba ɗayan su za su mutu su bar ka kai kadai a raye. An gane ko? Sai wannan sarkin ya ce a kama wannan malamin a zane shi, ce yana ma dangina fatan mutuwa, ya za ka fassara min daga naji haƙura na sun zube ka ce dangina gaba ɗaya za su mutu, duk su mutu su bar ni kadai, to in sa kai na ina? Ya sa aka ba shi kashi. Ya sa aka kira wani malami na biyu, da malamin ya zo aka gaya mishi mahulkin, sai ce to wannan mahulkin naka abin da yake nunawa shi ne a cikin danginku gaba ɗaya kahi su tsawon rai. Abin lura a nan shi ne yanda wancan ya fassara da wanda yanda wannan ya fassara, duka ma'anansu guda, to sai dai yanayin faɗin ne. Shi wancan ya faɗi cewa duk za su mutu su barka, shi kuma wannan me yace? A'a, kai za ka zamanto mai tsawon rai, kun ga babu tsoro a ciki. An gane da ke ku? Babu tsoratarwa a ciki. Kenan sai kasance hikimar da yayi, hankalin da Allah ya ba sa, sai hikima ta wajen faɗin me, ta wajen isar da sakon. Kun ga dalilin wannan sarkin yace ai mishi kyauta kaza, ai mishi kyauta kaza, aka mishi kyauta ya tai. Alhali da wanda abin da wancan ya faɗi da wanda wannan ya faɗi duka guda ne, amma sai dai shi wancan uslubin da ya bi wajen faɗin bai dace ba. Wannan shine kenan. Kenan shine kenan zaben aboki me yake da suna wanda yake mai hankali mai dogon tunani. Na gaba shine muqawimatu tawthiqus sadaqa, abubuwan da za su taimakawa a wajen karfafa abota. Daga cikin abubuwan da suke taimakawa a wajen karfafa abota, da kana aika samu aboki mai kyakkyawan dabi'u mai wannan sifofin da muka hadi, to amma idan ya kasance ba ku san yanda za ku tahiyantar da abotar ba, takan iya abotar ta zamanto daga baya ta rushe ko ba za ta shi ko ina ba. To abu na farko shine almahabba, shine soyayya. Abokin da ka samu mai kyakkyawan dabi'un da kake so ka nuna mishi kana son shi, kama hada mishi, wannan shine sunna. Yazo a hadisi yake ce me yake da suna, wani ya biya manzo Allah yana zamne, sai mutunan yace wallahi malam, wallahi manzo Allah ina son wancan mutunan. Sai manzo Allah yace a'lamtahu, ka sanar da shi cewa kana son shi? Sai yace a'a. Sai manzo Allah yace je ka gaya mishi, idan dan ɗayanku ya ga wani yana son sa dan saboda addinin sa ko wani kyakkyawan ɗabi'un sa ko ilimin sa, ya gaya masa. Sai ya gaya masa, yace masa inni uhibbuka fillah, yace ahabbaka alladhi ahbabtani fihi, haka ya dace ka gaya mishi ina son ka dan Allah. Shi kuma sai yace maka ahbabaka me yake da suna, ahbabaka alladhi ahbabtani fihi, ya so ka wanda ka so ni dan shi. Ahabbaka alladhi ahbabtani fihi, ai ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani fihi, haka ake gai. Kuma me yake da suna, soyayya dalilin addini, dalilin abota ta addini tana iya ta zamanto dalilin gafar mutum, dalilin Allah ya gafarta mutum a tashin alkiyama a lahira. Har yanzu a wani hadisi manzo Allah yake cewa wani mutum ya kai ziyara a wajen dan uwansa a wani gari, yana a bisa kan hanyar tahiya, sai Allah ya turo da wani mala'ika a siffar mutum da ya hadu da shi, sai ya ce masa ayya turid, ina za ka? Yake zan je ziyarar wani dan uwana ne a wancan garin. Sai yake halaka alaihi min ni'matin tarubbuha, wani abun duniya ne kaje nema dan wani abu ne za ka je? Yace la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla, a'a, kawai idan ina son sa dan Allah ne kawai zan tai ziyarar sa. Sai yace fa inni rasulullahi ilayka bi anna Allah kad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, yace to ni mala'ika ne, dan aikin Allah ne zuwa gare ka akan cewa Allah yana son ka kamar yanda ka so wannan mutunan dan shi Allah kin. Kun ga wannan zai sa kenan zai nuna mana cewa ashe duk wanda ka so dan Allah, to Allah kai ma zai so ka. Wannan shine kenan. Na gaba, abu na gaba shine daga cikin abun da suke karfafa abota, shine adda'am wal musa'ada, shine taimako, taimaka ma juna. Kana son mutun, kana abota da shi, to daga cikin abun da zai karfafa abotan ku shine taimaka ma juna, taimaka ma juna. Wani mutum ne yake akan araƙuminsa, akan doki, irin mutane masu kuɗi, hakan ga mutane masu kuɗi, yana akan doki, sai ya ce ma wani mutum da ya haɗu da shi akan hanya, wani almajiri mai karatu mai ilimi, yace masa wallahi ni ina son ka an gane ko yace masa ni ina son ka da yace masa yana son shi sai yace masa kadhabta ce ƙarya kake yi an gane ko ina son ka yace ƙarya kake yi yace dan me yasa yace law kunta sadikan ma kana li farasika barqa wa laysa li abaa da a ce da gaske ne kana so na da a ce da gaske ne kana so na yace mishi da wannan raqumin naka ba zai zamanto da wannan shehidar ba ta musamman ni kuma alhali ko riga ta kwarai wanda nake saba ne da kullun kana ga ina da riya guda nake yawo kuma kace kana so na alhali kuma dokin ka kullun in zaka hawa sai ka mishi sabon shehida kuma shehida ta musamman me yake so ya nuna muna yana nuna ashi idan kana son mutum yana da bukata yana da kyau a ce ka taimaka masa da zaka yi alama ce ta me ta kana son sa kuma a wannan zai ni zai karfafa abotarku insha Allah yake cewa shi yasa aka ce ma wani malami idza kana rajulu yuhibbu sahibahu wa yamna'uhu malahu ayakunu sadikan idan mutum ya kasance yana son wani mutum sannan kuma yana hana mishi dukiyar sa yace shin da gaske ne yace yakunu sadikan fi hubbihi muqassiran fi haqqihi eh da gaske ne yana son sa amma sai dai ya tauye masa haƙƙin sa din saboda baya taimaka masa yana da kyau idan ana abota a rika taimaka ma juna abinda ka yi ƙarfi ka taimaka ma abokinka wannan zai sa abotar ka taku ta mi ta ƙara ƙarfi na gam na uku shine hifzu sir shine kiyaye sirri kiyaye sirri dole ne sai ana kiyaye sirri ya gaya maka magana wadda take baya so kowa ya ji to kada ka zo ka tona wannan asirin wanzu Allah yake cewa man satara akahu almuslima fi dunya satarahu Allah yawm alqiyama duk wanda ya sutura ma ya ruha ma dan uwansa musulmi asiri a duniya to Allah zai ruha masa asiri a ina a ranar tashin alqiyama na gaba shine azziyara shine ziyara da juna daga cikin abin da yake karfafa abota shine ziyara azan zuwa ziyara lokaci zuwa lokaci shi yasa ne ke sunna haka malamai kuma mafi manci ziyarar aboki shine Allah yana sa ma ziyarar albarka ta yanda dalilin ziyarar da ka kai masa sai ka gani Allah ya bashi lafiya misali ba da lafiya kaje ziyarar sa kai masa addu'a dalilin addu'ar da zaka yi mishi sai gani Allah ya bashi lafiya akwai me yake da suna labari na al-Imam Shafi'i kamar yadda ake cewa da shi da wani ɗaya daga cikin abokansa malumai sai shi me yake da suna al-Imam Shafi'i rishin lafiya an gane da kyau ko da yayin rishin lafiya mutunan sai rishin lafiya malamin sai al-Imam Shafi'i ya kai masa ziyara da yake masa ziyara sai isko shi baya da lafiya yana cikin tsananin rishin lafiya ya masa addu'a ya hutu Imam Shafi'i shi ma yana zuwa gida sai kamar rishin lafiya dan shiga damuwar rishin lafiyan abokinsa kwana biyu shi kuma wancan abokin nasa da bai da lafiya ya samu lafiya sai ya zo ziyarar Imam Shafi'i abokin nasa yana zuwa Imam Shafi'i ya gansa shi ma sai ya samu lafiya bayan wannan sai ya rubuta waƙe yake cewa maridal habibu fa'udtuhu famaridtu min asafi alayhi shufiya alhabibu fa'adani fashufitu min asafi min nazari ilayhi sai yake waƙe yake cewa aboki na ya rishin lafiya da na je ziyarar sa sai na rishin lafiya dalilin rishin lafiyar sa dan tausayin sa aboki na ya samu lafiya ya kawo mini ziyara ni ma sai na warke dalilin ganin da nayi na ya samu lafiya kun ga wannan shine kenan dole karfafa abota sai ana ziyartar juna sannan na gaba shine al-i'tizaru inda al-khata shine yin uzuri idan aboki yayi kuskure kai masa uzuri na gaba shine as-sidq wal wafa shine gaskiya da rikon amana na gaba al-musharakatu fil afrahi wal ahzan naga lokaci yayi shine taimaka ma juna a wajen idan dan aboki sa ya shiga cikin farin ciki ko ya shiga cikin damuwa ka taimaka mishi ka shiga a cikin taimawa wannan kaga alamar wannan in uwa masu girma abota tana da tasiri sosai abota tana da muhimmanci a duniya da lahira shi yasa ɗaya daga cikin malumai da ake cewa mai suna Ibn al-Jala yake cewa utlubu khullatan nasi fi hadhihi ad-dunya bit-taqwa, ku nemi abokai a nan ne duniya masu tsoron Allah madaukakin sarki, tanfa'ukum fid-daril akhirah, wannan abotar za su taimaka muku a rana ta tashin al-qiyama. Alam tasma'u qawla Allah ta'ala, shin ba ku ji fadin Allah madaukakin sarki ba, al-akhillahu yawma idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da abokai na gari, ya nisantar da ƴaƴanmu abokai wanda suke basa da kyakkyawan ɗabi'u, inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure, Allah ya gafarta muna. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Inshallah.